This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Niger ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da kuma dai FM Dalol ko kuma dai a same mu ko yaushe a hanyar voahausa.com ko sashen hausa.com. Wasu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan yammacin ranar Laraba 21 ga watan Oktoba. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labaran.
Shugaban kasar Syria Bashar al-Assad ya koma gida yau Laraba bayan wata ziyara da ba sabon ba da ya kai kasar Russia domin ganawa da shugaba Vladimir Putin. Shugaban addini na kasar Iran Ayatollah Al-Khamenei ya ce ya amince da yarjejeniyar da kasarsa ta cimma da sauran kasashen duniya game da batun nuclear. Shugaban majalisar tsaro ta tarayyar Turai ya buƙaci kungiyar tarayyar Turai da ta gudanar da wani taron gaggawa da shugabannin nahiyar Balkan.
To labaran kenan a kanance. Sannan za a ji cewa gwamnati Najeriya ta yi dangaren bawul a naɗe-naɗenta na baya-bayan nan. Wannan ko na zuwa ne a daidai lokacin da soji ke ikirarin samun galaba kan 'yan Boko Haram.
Yawa cikin da suna fitowa suna neman abuwa.
Za a ji kuma cewa an kai harin ƙunar baƙin wake a Difa, Jamhuriyar Nijar. Yayin da karancin mai ke ƙara tsanani a arewacin Najeriya, ƙwararru na cewa
ya zama wajibi mai girma Janar Muhammadu Buhari ya fito da masana su ba shi cikakkiyar shawara yadda za a ɗauko modern technology a zo a gina refinery.
Za a kuma ji cewa sojojin Amurka da aka fara turawa ƙasar Kamaru za su fara zama ne a garin Garwa. Sannan kamar kowace ranar Laraba, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin himma ba ta garago. Za a kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da aka turo mana. Yanzu dai a sha labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Shugaban kasar Syria Bashar al-Assad ya koma gida yau Laraba bayan wata ziyara da ba sabon ba da kai kasar Russia domin ganawa da shugaba Vladimir Putin inda suka tattauna goyon bayan da sojojin Russia ke baiwa sojojin Assad da suka fara aiki sati uku da suka gabata. Wannan tafiyar da Assad ya yi ya bada mamaki domin ko ba a san shi da tafiye-tafiye ba domin rabon da aka yi tafiya zuwa wata kasa tun a shekarar 2011 domin a wannan shekarar ce jami'an tsaro suka auka masu zanga-zangar lumana wanda ya rikide yau ya koma yakin basasa a kasar. Kuma ya yi dalilin mutuwar mutane har 240. A ganawar da shugabannin suka yi jiya, shugaba Assad ya gode wa kasar ta Russia ya ce yana cewa ba domin wannan gudunmawa ba da ayyukan ta'addanci ya fantsama a wasu sassan kasar da dama. A lokuta daban-daban gwamnatin Syria tana kiran masu yakin basasa a matsayin 'yan ta'adda. Sai dai sautari Amurka da sauran kasashe sun sha sukan Russia na yadda bata mayar da hankali wajen yaƙi da ƙungiyar ISIS ba sai wasu can daban. Sai dai kuma a waje ɗaya ministan harkokin wajen Russia Sergei Lavrov zai gana da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry domin tattauna batun Syria yadda za su gana ne a Vienna ranar Juma'a mai zuwa idan Allah ya kai mu. Kuma ministocin harkokin wajen Saudi Arabia da na Turkiya su ma za su kasance cikin wannan taron.
Shugaban addini na ƙasar Iran Ali Khamenei ya amince da yarjejeniyar da ƙasarsa ta cimma da sauran ƙasashen duniya game da batun nukiliya, sai dai kuma ya ce akwai rikitarwa da matsala a wasu tsare-tsaren da ke cikin yarjejeniyar. Wannan batun dai na kunshi ne a cikin wata wasikar da ya aike wa shugaba Hassan Rouhani wadda aka karanta a gidan talabijin ɗin ƙasar. A cikin wasikar, Khamenei ya ce akwai wasu sassan yarjejeniyar da suke da rauni wanda kuma hakan na iya yi wa ƙasar illa a yanzu ko kuma nan gaba. Akan haka ne ya buƙaci jami'an Iraniyawa da su kasance masu sa ido tare da bin waɗannan yarjejeniyoyin domin kar a samu akasi wajen aiwatar da su. Ba shakka wannan yarjejeniyar ta zamo babban abin muhawara da aka daɗe ana tafkawa a ƙasar ta Iran tare da wasu 'yan ƙasar masu ra'ayin riƙau. waɗanda ke cewa a wajen tattaunawar da Iran ta yi da Amurka da Burtaniya da Faransa da Jamus da China an ba su dama sosai kuma an yi ƙauya.
Shugaban Majalisar Zartarwa ta Tarayyar Turai ya buƙaci ƙungiyar Tarayyar Turai da ta gudanar da wani taro na gaggawa da shugaban nahiyar Balkan akan yadda 'yan gudun hijira daga gabas ta tsakiya da wasu sassan Afirka ke farara zuwa kudancin nahiyar Balkan ɗin. Jean Claude ya ce akwai buƙatar haɗin kai ƙwarai da gaske a tsakanin ƙasashen da ke da hannu dumu-dumu wajen ganin an shawo kan wannan matsalar 'yan gudun hijiran. Ya ce yanzu haka ya gayyaci shugabannin ƙasashe goma ciki ko hadda waɗanda ba sa cikin ƙungiyar Tarayyar Turai irin su Macedonia da kuma Serbia domin su gana a Brussels domin samo hanyar da za a shawo kan wannan matsalar. Jami'ai daga hukumar tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya su ma an gayyace su domin su halarci wannan taron. Dubban masu neman mafaka sun shigo Slovenia tun ranar Asabar wanda hakan ya tilasta ƙasar ɗaukar mataki akan yadda za ta shawo kan wannan matsalar a kudancin ƙasar. To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC.
Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon yau ɗin nan zai gana da shugaban Falasɗinawa Mahmud Abbas domin ganin an samu mafita a rikicin da ya ƙi cinyewa tsakanin Isra'ilawa da Falasɗinawa. Wannan tattaunawar da aka yi a Ramallah ta biyo bayan taron da ban ya yi ne jiya da shugaban Isra'ila Benjamin Netanyahu. A lokacin wannan tattaunawar ya ce sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi bayani akan illar da ke tattare da yadda wannan lamari ke ta ƙara kamari. To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, yau shugaban Najeriya ya yi wani ɗan garan bawul a naɗe-naɗen baya-bayan nan daga Abuja ga wakilinmu Umar Faruk Musa.
Yau majalisar ƙasa a Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari wadda ta kunshi tsohon shugabannin ƙasa na Najeriya da tsofin Chief George George da shugabannin majalisar ƙasa da gwamnoni da masu baiwa shugaban ƙasa shawara, inda ta yi taro na gaggawa domin amincewa da jerin sunaye da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar a cike guraben da suka samu a hukumar zaɓe ta Najeriya mai zaman kanta, wato INEC. A wannan zaman na gaggawa da majalisar ta yi, ta amince da naɗin Professor Muhammad Yakubu daga jihar Bauchi a matsayin shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta, wato wanda zai maye gurbin Hajiya Amina Zakari, wadda har yanzu tana nan a matsayinta na kwamishiniya mai wakiltar Arewa maso yamma ta Najeriya. Amma fa dukkan waɗannan naɗe-naɗen zai tabbata ne bayan majalisar ƙasa ta tace ta amince da wannan naɗin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi. Gwamnan jihar Sokoto Alhaji Aminu Tambuwal na ɗaya daga cikin membobin wannan majalisar, kuma ya yi wa manema labaru ƙarin bayani akan matsayin da wannan majalisar ta cimma kamar haka.
Na farko dai akwai shikan shi wanda aka baiwa shugabancin wannan hukuma Professor Mahmud Yakubu, wanda ɗan jihar Bauchi ne kuma ya yi ayyuka da dama, kuma mutum ne wanda babu shakka ya san ya kamata, mutum ne wanda yake da kyakkyawan suna da ƙwazo ga aiki. Bayan shi akwai ita wadda ta riƙe ƙwarya, Malama Amina Zakari, wadda ita za ta wakilci Arewa maso yamma. Akwai kuma Dr. Antonia Tai Okosi Simbine, ita kuma 'yar jihar Kogi, wadda za ta wakilci Arewa ta tsakiya. Sannan kuma akwai Alhaji Baba Shatima Arfo, wanda zai wakilci Arewa maso gabas, mutumin jihar Borno ne. Sannan akwai Dr. Muhammad Mustafa Leki, wanda shi ma ɗan Edo ne, kuma shi ne zai wakilci gabascin Najeriya. Sai Mr. Shoyebi Adedeji Solomon, wanda shi kuma zai wakilci Najeriya ta yamma. Ina son kuma yi la'akari da cewa ita Najeriya ta gabas, wato South East, dama wakilinsu yana nan Mr. Lawrence Umuruku, wanda shi ɗan jihar Ebonyi ne, nashi aikin bai kare a wannan hukuma ba. Saboda haka waɗannan mutane guda shida su ne aka wannan zama ya tabbatar da ba su wannan aiki, kuma za a gabatar da sunayensu ga majalisar ƙasa ba daɗewa ba insha Allah.
To ganin cewa waɗansu naɗe-naɗe da gwamnatin Muhammadu Buhari ta yi a baya ya kawo cece-kuce da cewar ana zargin an saba ƙa'idoji ko sharuɗan da kundin tsarin mulki na Najeriya ya shimfiɗa, mun tuntuɓi gwamnati Aminu Tambuwal ko waɗannan naɗe-naɗen da aka yi suna kan dokoki da kuma ƙuduri na doka wanda ya bar shugaban ƙasa damar shi haka ba tare da tuntuɓar wasu 'yan siyasa ko waɗansu masu faɗa a ji a cikin al'amuran jam'iyyarsu ta APC ba. Da yake cewa
ai doka aikinta suke yi, tsarin mulkin Najeriya musamman sashe 154 kashi 1 cikin baka da kashi 2 cikin 3 cikin baka da kuma sashe na 156 sashe ƙaramin sashe 3 na cikin baka sun ba shugaban ƙasa wannan dama.
Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar, sai kuma Jamhuriyar Nijar, inda wasu 'yan kunar bakin wake da ake kyautata zaton 'yan Boko Haram ne a su akalla uku suka tarwatsa kansu bayan wasu harbe-harbe har suka kashe sojoji akalla biyu a garin Bulangari da ke Difa. Wakiliyar Mutamar Abari ta tuntuɓi wani ganau kuma ɗan jarida mai suna Adam Babukarna wanda ya bayyana mata cewa
kawo kimanin dare 2:30 ne na jiya da dare wani gari da muka kashe da cikin halbe-halbe da tuba 'yan Boko Haram da ke da bambamai su ta hali kuma ta ta halbe an samu da tsohon sojoji da uku wanda suka jikata su uku wanda suka guda shi yana da ciwon mai tsanani amma duka nan likitan Difa ana ba su kulawa kuma garin Bulangurin an kewaye shi da sahi ba shi gaba ita ana ta yawan bincike ko don a samu mutane wanda ta jan baki ko mutane 'yan Boko Haram. Wannan abin kai wa kana daidai da sabon gwamnan jihar Difa General Abdul Kaza ya dauki iko a jiya kuma shugaban kasar Arewa Ibrahim shi ma ana jiran shi bai ana takar gobe zai yi can a gadan cewa din da an sojan Nijar da Nijeriya suka yi kada garin Damascus da manufaturi wanda suke iyaka a nan da jihar Difa an Boko Haram suna kawo hare-hare yau da gobe a cikin jihar. Ruwan kuma dubu shi ne wanda yake iyaka tsakanin Nijar da Nijeriya wani bai suna amfani da kwallo-kwallo don su shigo su yi ɓarna kuma su koma daga abin da ya faru dai a jiya.
To kamar bangaren cewa shugaban ƙasa zai zo, kamar babu wasu ƙarfafa matakan tsaro da aka yi kamar bangaren ko hilin jirgi ko kuma surare?
Yawan ɗan agadan ne zai ta yi kenan agadan wajen kilo 200 daga iyakar Jifa. Kenan akwai matakan tsaro na musamman wannan na shugaban ƙasa ta ɗauka kamar ya zo dama akwai matakan tsaro na yakin da ake ciki akwai shi a Jifa.
To soji ne kaɗai suka rasa rayuka ko akwai wasu da suka rasu bangaren kamar al'umma ko 'yan Boko Haram ɗin?
Baki wake da gina ka yi tunda sun tashi kenan su masu rasu ana can 2-3 amma sojin biyu aka tabbatar da sun rasu da uku wanda suka shiga ta wani munga ga likitan.
To a gaida Tabar, sai kuma ƙasar Kamaru, inda aka yanke shawarar cewa sojojin Amurka da aka fara tura su can za su fara zama ne a Garwa, inda za su rinka zuwa arewa mai nisa don yaƙar Boko Haram. Garba Awwal Gareka.
Gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta yanke shawarar cewa dakarun tsaro da ƙasar Amurka ta tura ƙasar ta Kamaru za su kafa sansaninsu ne a jihar Arewa musamman ma a birnin Garwa domin yin atisayi ko shawagi a kan iyakokin ƙasar Kamaru, Najeriya, Chadi da ma Jamhuriyar Nijar domin kaiwa 'yan ta'addan na Boko Haram hare-hare da magano wanda suke ɓoye a cikin kwazazzabon na tafkin Chadi yanda 'yan ta'addan na Boko Haram suke aikata aika-aika da ma holewarsu har ma da gano waɗansu labaru na sirri domin taimakawa dakarun tsaro na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Kan haka ne na yi wa wani tsohon jandarma Ali Haya tambaya ko ya zaman sojojin ƙasar na Amurka zai yi a birnin na Garwa.
Wannan taimakon da Amerika suka yi wa Kamarun nan muna farin ciki da shi da yawa. Ni a matsayin na aiki a gendarmerie shekara 30 ba mu saba da wannan irin matsalan da ɗin iskan da ake kira wa Boko Haram nan suna ɓata wa musulmai suna. Mu ma a cikin abokanenmu dai suna ce musulmai waɗannan kuma kafurawa ne suke su, amma a matsayin Amerika su ne farkon sojan duniya. Wannan taimakon da suka kawo wa Kamaru zai taimaki Kamaru da gaske, zai ƙara wa sojojin Kamaru abin da muke kira moral don su samu su kori mana ɗan iskan nan barayin da suke zo su bata kasan Kamaru lafiyayyen kasa Kamaru ba su taba tashi da wannan irin abu na munna da zuwan sojojin America na muna tsammani kuma zuwan su nan zai kawo mana nasara akan wadannan ɗan iskan nan
Shima Ahmadu Muhammadu Kota dan kasuwa ne a tsakanin kasashen yamini nasa karin bayanin kamar haka
zai kawo zaman lafiya saboda dacen dai ana tsammanin zamu iya mu kanmu Kamaru Chad Niger fada da wayannan mutanen sai muka gani ba zamu iya ba yanzu taimakon da America da ta yi da sojojin nan zai kara karfafa mu da kuma zai kara inganta kasuwancin da muke soro zamu shigo mu fito
kan haka ne naiwa wani dan kare radin hakin Adama Malam Rabiu Ismaila tambaya ko ya yake ganin cewa ku tsowar da kasan Amurka suka yi a kasar ta Jamhuriyar Kamaru maimakon ana tsammanin kasan Faransa ce za ta fara kawo nata gudunmuwan kasancewar akwai wani yarjejeniya a tsakanin kasashen biyu ga abin da yace
mun sa akan mu cewa kasan Faransa ne za ta taimaka mana sai gashi kuma America ita ce ta taimaka mu Kamaru da soja da kuma motocin silke don a gaskiya mun san cewa sojojin America gwanaye ne wajen yaki da irin wayannan mutane
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to a gaida Awal to a Najeriya kuma yayin da sojojin Najeriya din suka yi gargadin karshe ga yan Boko Haram babban hafsan sojin Najeriya Lieutenant General Tukur Yusuf Burutai ya yi karin haske kan halin da ake ciki Lamida Abakar gare ka
na bakin daga suna tsara kusawa cikin wajajen da wayannan kan Boko Haram suke insha Allah muna kan kusawa kuma yawa cikin su suna fitowa suna neman abuwa da sauransu da muna karban su akwai wasu wanda suka ce suna son su fito ma bisa bayanin da muka samu da
wannan makon ne dai bane suka fito cewar rundunar sojan Najeriya ta faɗi cewar kungiyar Boko Haram na matukar barazana ga harkokin tsaron kasar da kuma haɗin kanta to mata ce yan satutuka masu gabatowa salon wannan fafatawa zai zama cikin wani yanayi mai tsanani matuka domin magana ce ta cewar kungiyar Boko Haram na aza kalubale musamman ga dakarun tsaron kasar ta Najeriya wanda kuma ya zama wajibi bisa ga tanade-tanaden dokar kasa kuma dakarun sojan Najeriya sun tabbatar sun kare martabar kasar da kuma cimma zaman lafiya wanda shine aka sa a gaba maza ha mata ga ma abinda shugaban rundunar sojan Najeriya Lieutenant General Tukur Buratai ke fadi
wato wanda muke nufi da wannan shine kasan wannan yana cikin dokan kasar da mu kare martabar kasar namu domin wayannan masu miyakun ayyuka na yan Boko Haram na da mugun nufi sosai wanda ba sa neman zaman lafiya a kasar
rundunar ta sojan Najeriya dai a halin yanzu tare da jaddada bukatar cimma nasara tuni dai ake ta maganar cewar tsananin fafatawar da ke wakana tsakanin dakarun sojan Najeriya da yan kungiyar ta Boko Haram an zargi yan kungiyar da fantsama a wasu sassan kasar kuma kan haka ne shugaban rundunar sojan Najeriya ya bayyana cewa suna da wani tsari na sadarwa na musamman inda suke magana da shugabannin rundunar sojoji na sassa daban-daban na kasar kan batun sa ido domin gano waɗanda ake zargi da shigewa cikin jama'a Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya
a gaida Lamido sai kuma shiyar Kano inda ƙwararru ke ba da shawara yayin da ƙarancin mai ya fara lahani ga tattalin arziki da zamantakewa a arewacin Najeriya Mahmud Ibrahim Kwari gare ka
yau dai an shiga rana ta uku kenan da barkewar sabuwar matsalar mai a birni da kewayen Kano Rawatanni daga jihohin Jigawa da Katsina da wasu bangarori na arewacin Najeriya na nuni da yadda karancin man ya sake kunno kai bayan wadatuwar albarkatun man fiye da watanni uku a baya. Al'amarin da ya fara sukurkuta harkokin sufuri da zirga-zirgar jama'a a yankunan waɗannan jihohi musamman ma a cikin birane. Sai dai shugaban shiyar Kano na kungiyar dillalan albarkatun mai ta Najeriya wato IPMAN wacce ta kunshi jihohin Kano da Jigawa da Katsina da kuma wasu sassan jihohin Bauchi da Yobe. Alhaji Bashir Dan Malam ya bayyana dalilan da suka haifar da matsalar a wannan karam.
Abubuwa da dama kaman guda uku. Na farko dai mun tsinci kanmu gurin da muke siyan wannan kayan sun ƙara mana farashi na gwamnati. Akwai gurin da suke siyan mana 85, 86.5, akwai 84.5 a can Lagos, Calabar, Warri, Port Harcourt. na ɗaya kenan. Na biyu akwai hanya da ta lalace tsakanin Jabba, direba sai ya kwana 5-6 shi ma ya taimaka a bisa wannan. Sannan kuma kayan ma akwai ɗan ƙarancin shi a guraren da muke siyan shi.
Gwamnatin ta sani?
Mun sanar da su, su cewa ga halin da muka tsinci kanmu, to amma mu ba za mu iya kawo wannan kayan ba saboda mu masu bin doka da oda ne a bisa kan wannan al'amari.
To amma Comrade Alassan Uba Idris, masani kan lamuran da suka shafi cinikayyar albarkatun mai, ya ba da shawarwari ga gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki kan yadda ya kamata a magance wannan matsala kowa ma ya huta.
Idan ka dubi su waɗannan matatu namu guda hudu, matatu ne waɗanda suke aikin tun wajen 1967, waɗanda a yanzu injinan su ma sun zama ba a yayin su. So saboda haka ya zama wajibi mai girma Janar Muhammadu Buhari ya fito da masana su ba shi cikakkiyar shawara yadda za a ɗauko modern technology a zo a gina refinerori, amma ba waɗannan waɗanda muke da su ba. Na biyu ya kasance su ma kitoci, maimakon a ce to shi gidajen man nan sun yi yawa taron tsintsiya ba shara, saboda haka maimakon ka je kai ta gina gidan mai babu amfani, to ka dunkule ka samu gidan mai ɗaya ko biyu ko uku. Sannan shawara ga su Department of Petroleum Resources, su ne wanda ake kira DPR, su daina barin jaki suna dukan teki. Su sun ce ba za ka je ka siyo mai a matsayinka na ɗan kasuwa a Kano, sun ce sai ka sayar da mai naira 87. Sannan ita NPC ba ta kawo naira 87 ɗin ba.
Comrade Alassan Uba Idris kenan a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud, yanzu kuma bari in koma gefe guda, amma Ladan Ibrahim a yawa zai ci gaba da gabatar muku da shiri na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Himma ba ta garago. Yau shirin ya karɓi bakuncin wani ne daga ƙasar Birtaniya. Bari mu bashi dama ya gabatar da kansa da kansa.
To sunana Aminu Isiaku Abdullahi.
To Aminu Isiaku Abdullahi, kana zauna a Ingila?
Eh.
To yaushe ka je wannan ƙasa ne?
Eh, to yau shekara ta uku kenan. Tun watan Disamba na shekara 2012.
Me Aminu ya zo a London?
To na zo yin karatu na PhD, to shine digiri na uku kenan.
To har yanzu Aminu karatu yake yi ko kuwa yana hada da wani abin neman abin zaman gari, ko dai karatu ne tsantsanta?
To ana karatun kuma ka san da yake ai ana yin aiki da ma kafin kuma a zo a fara karatun.
Eh, ina nuna ana karatu a nan, ana aiki a nan Ingila din ko kuwa dai karatun ne kawai?
A ba na aiki gaskiya, sai dai karatun kawai.
To ya zama Ingila yake idan ka kwatanta shi da zama gida Najeriya?
To zama Ingila yana da nashi kalubalen dai da ba a rasa ba, na irin abin da ya shafi bambancin al'ada haka da yare da dai sauransu, sai kuma kewa haka wani zubin da mutum zai ta haka ɗan fama da shi, saboda mutum da ka san ka zo bakon wurin da ba naka ba, da sauran haka dole ne za ka ɗan samu haka bambance.
Aminu, kayan maganar bambancin al'ada, ɗan ɗauki guda ɗaya ko biyu kai mana bayani bambancin da ka gani na al'adan na Ingila da wanda ka baro a gida Najeriya.
Ai, da yake bambance bambance ɗin suna da yawa, amma da yake gashi guda ɗaya?
Eh, guda ɗaya ko biyu.
Dai a duba a gani ɗin ka san da yake suna da yawa.
Eh.
Ka san dai yanayin yadda zamantakewa misali take ta mu mutanenmu a Afirka, musamman ma mu a Najeriya, kuma ma a ce arewacin Najeriya. Yawanci muna zaune ne tare da al'umma haka, irin kama a ce irin zama na jama'a, misali kama a ce a turanci za a iya cewa kamar community living. Amma su nan suna da community din, amma yawanci mutane nan wurin kowa kamar bai damu da abubuwan da wai ke faruwa a wasu ungunan ba. Ga gidanka nan, amma ni yanzu na ce maka ban taɓa haɗuwa da makocina ma, wataƙila za ka yi mamaki.
To
da yake dai na canza sabon gida kwanan nan, amma dai ya kamata a ce in ka zo wuri ka zauna ya zama na cewa makocinka ka san shi. To nan din sai dai in ka ci sa'a ne, ko ka zo dawowa, ko ka zo fita kun haɗu, sai dai a ɗan ce a sami shi kenan. To wanda kuma ka ga wannan ai ba iri ɗaya ba ne da yadda mu muke zauna can wurin.
wato kamar in ce ba mai sa mu juna ido akan al'amuran shi
a'a gaskiya ba mu sai dai kowa kaga ya shigo tun shi kadai ya shiga gida ya fita shikenan in ka ji kara sai dai ka ji ka karar motsin ko shigo mutum ko mota an yi takin ko kuma ka san da yake irin yanayin gidan nasa a nan gurin ba gini ne na na kankara sosai da ake ba haka sai suna amfani da katako da wasu abubuwa irin haka so maybe ko kai kana gidan kasa sai dai kawai ka dan ji haka ana dan hawan bene ta sama shikenan
kana mun ba wani abu da ke hada ka da wannan lokacin ka na zamantakewa
babu abin da zai hada ku illa dai kamar da magana mai kawai in ta kama ku hada a waje kawai ku ne amma babu wani dalili da zai sa a ce wai za ku hadu ko ya kamata ku hade da kai da shi ku yi wani abu babu
to idan ka cire batun zamantakewa me kuma zaka yi mana bayani akai wanda kake ganin akwai babban bambanci sosai tsakanin gida da nan inda kake zaune
eh to banda batun zamantakewa to sai dai ko zaka ce batun yanayi ko nan akwai dan sanyi sosai ba kaman mu can ba inda duk wanda yazo nan gaskiya zai samu bambancin yanayi din gaskiya dan mutum nan in yazo haka da kaso kuma tun daga jirgi ma aka fara jin bambancin sanyi din mu kuma can wurin kasan ba mu da irin wannan sai dai ko dake mu wasan din lokacin kamar ko hunturu yazo to shine za ka gani haka wannan
me yasa ka baro Najeriya ka zo nan kai ka zo na Ingila kai wannan course ko kai degree mataki na uku maimakon ka tsaya kai a gida ko ba irin course ne a gida a Najeriya
alai ina da dalilin kasan dai suna da yawa dai dalilan amma ko su kansu kasashen da suka ci gaba ai sukan zaga tsakanin su ya su ya su misali kaga mutum ya bar na Ingila din misali ya je America ko ya bar na Ingila misali ya je ko France ko ya je Germany karatu to ko su kansu din kasashen da suka ci gaba sukan zaga wasu kasashe dan su je su koyo wani abu sabo watakila wanda ba wai babu bane a wurin su amma dai su samu dai wani sabon ilimi ko kuma sabon yadda ake yin wani abu don su ma su dawo nasu kasashen su zo su bunkasa nasu ilimin so ina ji wannan shine daya daga cikin babban dalilin da su kansu ma wani zubin gwamnatocin Najeriya da sauran dai haka mutanen mu nan Afrika suke dubawa ba wai ba mu da malaman bane a Najeriya ko kuma jami'an eh akwai amma kuma kasan dai ba za ka iya hada kayan aikin da ke irin wannan kasashen na masu tasowa da kuma su wannan kasashen da suka riga suka ci gaba ba so ina ji wannan shine dai babban dalili
to amin da yake yanzu kai shekara uku kace a nan Ingila
eh in Allah da
shekaru nawa kake fatan yi a wannan course din da zaka yi
eh to wannan karatun dai a nan shekara hudu ne karshen sa amma mutum yakan iya gamawa a shekara uku ko shekara uku da rabi amma dai kashin sa dai shekara uku shekara hudu ne gaskiya karatu
kana jin da a Najeriya kake za ka yi shekara hudu nan cif cif ka kammala wannan karatu ka kammala wannan course din
eh ba za ka iya cewa ba zai yiwu ba dan akwai wanda suka yi din
to Dr. Malam Aminu Isiyaku Abdullahi ka ci gaba da yi mana bayani a shirin mu na gaba naku Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an ji manku
to a gaida Malam Ladan da bakon nasa sai kuma a mana aikin gafara ba za mu iya gabatar muku da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ba yanzu dai ga Ladan da labarai a takaice
Shugaban kasar Siriya Bashar al-Assad ya koma gida yau Laraba bayan wata ziyarar da ba sabon ba da ya kai Rasha domin ganawa da shugaban kasar Vladimir Putin inda suka tattauna goyon bayan da sojojin Rasha ke baiwa sojojin Assad da suka fara aiki sati uku da suka gabata. Shugaban addini na kasar Iran Ayatollah Ali Khamenei ya amince da yarjejeniyar da kasarsa ta cimma da sauran kasashen duniya game da batun nuclear sai dai kuma ya ce akwai rikita-rikita da matsaloli a wasu tsare-tsare a cikin yarjejeniyar.
To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma a dakaci shirin yau da gobe wanda Halima Jimrau da tawagar ta za su gabatar. Yanzu a madadin Ladin Ibrahim Ayawa da ya tana gabatarwa da shi wanda ya haɗa mana sautin wato Daniel Brown da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma anjima.